أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يودرتمنا قوم شائع أشين تفسير القرآن من جرمة يو إيد وشم محرم هجرة تدبور تليه إذا أشرين دسرة وانديدات وانديدات دا سرة ننجا وشم قيا كي تدبو جيدة تقوى السمي لادية زام ساشي أشين تراتمو آية تسبب عند بير كان إذن فرقه فكان الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون يقوموا منين كنا فقيين كنا تماني أن يؤمنوا لكم كوا يهود ذات إيماني في إقراري بتوهيدي تجسك تاكو أكن أدينكو. وقد كان فريق منهم الهالي أخي ينكي دكتنكو يسمعون كلام الله سنا جنزا شان الله ثم يحرفونه سنن ياشي من بعد ما أقلوه باين ثم فهمتشي وهم يعلمون الهالي سنا سميء بكيوا شنزا شان الله تكي. وانا آر تابين وتناهية سواء في قصة زوتي اليهوداوة دفن اليوتو سنن الله مطوفكين سرفي يكرامي مني بشيور كدفي فماتي شيور متعنن بشيور ونن شيني هالما لمنسو شو ايه كنسو فوكما جمدرنسو ذات شقين ايماني Allah ya wannan ya fara ayar da istifham wato tambaya wanda yake ta ban mamaki wato yanzu ba kwa imamaki ba ta yaya za ku tsammaci imanin mutanen da wannan shine halin ko kuma istifhami ne na inkari ma'ana kada ku tsammaci cewa mutanen da suke halin malaman su shine wannan to kada ku tsammaci cewa za su imani Allah madaukakin sarki ya ce wa qad kana fariqun minhum sashi daga cikin su sashin daga cikin su wanda ake nufi su ne malaman su domin su ne waɗanda suke jin zancen Allah Allah ya tsanta da sufi guda hudu na farko sama'u kalamillah sun ji zancen Allah na biyu fahimuhu sun fahimce shi sannan na uku tahrifuhu sun ji zancen Allah sannan na hudu suna sane da cewa ƙarya suke ma Allah to waɗanda suke malaman su wannan shine halin su to yaya kuma gama garin mutanen su saboda haka Allah madaukakin sarki ke yake mu yake mu'minai inkari kada ma ku inkari akan kwaɗayin imanin amma shin wannan yana nufin cewa tunda Allah madaukakin sarki ya ce kada ma ku kwaɗayin imanin ku ba za a kira su zuwa ga imani ba ba a kira su zuwa ga imani bi dalilin cewa Allah madaukakin sarki a ayan da suka zo baya ya musu wa'azi awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wannan wa'azi ne duk da ba za su imani ba amma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu ci gaba da kiran su domin me domin hikima ce tsayar da hujja a kafa hujja akan duk wanda yake bai imani ba abu na biyu shi ne cewa Allah a cikin saninsa ya san cewa ba za su imani ba mafiya yawansu ba za su imani ba amma ɗaiɗaikun su akwai wanda Allah ya san za su imani wanda wasuƙa yin imaninsu shi ne wa'azin masu wa'azi saboda haka ayar ba ta hana a kira su ba ba ta hana a yi wa'azi ba ayar ta nuna ne cewa kada ya zamanto rashin imaninsu ya sanya ka ya kai mai wa'azi ya kai mumini mabiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya ka ka rinka samun damuwa da kunci a cikin zuciyarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rinka rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fala'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin la'alla zaka halakar da kanka dan ba su zamanto mu'minai ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atkum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wanda kalmar ubangijin ku take tabbata a kansu na kafirci ba za su imani ba ko da na kawo musu dukkan aya har sai sun ji azaba mai karfi tsalubal wannan duk tasmiya ce ga mu'mini malamai yahudawa Allah madaukakin sarki ya tsanta su da wa'annan sifofi wanda yake kuma haka suke Allah madaukakin sarki ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i Allah ya ce saboda warwarewar alƙawarin Allah da suke sun warware alƙawarin Allah na cewa za su bi umarnin Allah kuma za su ji umarnin Allah su bi sannan kuma za su bayyana saƙon Allah ga mutane sun warware wannan alƙawari sakamakon wannan la'annahum Allah ya ce sai muka tsine musu muka nisantar da su daga rahamar mu wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu ta zamanto ƙeƙasassu yuharrifuna al-kalima min ba'di ma amma wadi'i suna musanya zance daga gabarin bigiransa daga cikin wannan shine ayar da karatun mu na makon da ya wuce sun ga ayar kirifin ta rayar da matacce bayan ya mutu wanda a cikin halittar Allah ɗaiɗaikun mutane ne kaɗan ne daga cikin mutane da suka taɓa ganin ayar irin wannan ayar mutum ya ga an rayar da matacce bayan ya mutu kaɗan ne daga mutane wanda suka ga wannan ayar to su suna daga cikin wanda suka ga wannan ayar zaɓaɓɓu daga cikin su sun ga wannan amma duk da haka zuciyar suke kashe sun makasar kulubukun min ba'di zalika duka tan suku suka ke kashe to a ayar suratul ma'ida Allah ya nuna cewar wato wannan mummunan al'ada ta malaman yahudawa da suke yi na canza zancen Allah da kibar ke kashewar zuciya ce da kibar ke kashewar zuciya wato da zukatan suka ke kashe saboda rashin bin umarnin Allah sai ya kai su zuwa ga har ma su rinka yi Allah ƙarya su nufin ne zancen Allah ya tsaro na kalam Allah suna jin zancen Allah waɗansu malaman tafsiri nan sun ce waɗanda ake nufi sune yahudawan ma zababu daga mutum 70 daga cikin yahudawa da suka tattara da annabi Musa suka ji Allah yana umarta annabi Musa suka ce ma annabi Musa kamar yadda ibn Isa ya rawaito daga wadansu daga cikin malamai cewa sun ce ma annabi Musa tunda an sha makance tsakaninmu da ganin Allah to ka roƙa mana Allah ya sanya mu jiran sharfa annabi Musa ya faɗi yana mai sujada da suka je urfina Allah ya ji da tuzancin su suka ji Allah yana ce ma annabi Musa yana ce masa yi kaza karkai kaza sannan da suka dawo gaban Isra'ila sai suka musanya magana waɗansu malamai kuma wanda yake shi ne mafi rinjaye shi ne cewar wannan ana nufin cewa duka ba wai waɗannan yahudawan na zamanin annabi Musa ba yahudawa a kowane zamani waɗanda suke a kan wannan al'adar su ake magana a nan waɗanda suke jin zancen Allah in ma da wasuɓar annabi Musa wa in ma da wasuɓar masu isarwa daga annabi Musa domin jin zancen Allah ba sai ka ji zancen Allah da kunnenka ba in ka ji wanda yake isar da zancen Allah ka ji zancen Allah wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka to ka ba shi kariya har sai ya zo ya ji zancen Allah bi ma'ana ya zo ya ji wa'azi na alkur'ani jin wannan tawara ji zancen Allah ne domin waɗanda suke isarwa da Allah kamar suna isarwa da Allah to duk wanda ji zancen su tamkar ya ji saƙon Allah ne to da haka wannan ayar amma ce ga dukkan malaman yahudawa da wanda yake sun karanta at-taura domin ita ce kalam Allah a nan wajen ita ce at-taura sun karanta zancen Allah kuma sun fahimce shi sannan bayan sun fahimce shi suka harrafa shi at-tahrif wato shine fitar da abu ya zuwa ga al-harf al-harf shine gefe wato kamar yanda al'adar al-qur'ani take ta bada wato misalin gaskiya da shari'a ana misalta ta da wato tsakiyar hanya da fitar mai tsakiya to haka fata kuma sai ya zamanto kauce ma wannan hanya fita daga wannan hanya shi yasa Allah ya kita falamma zaghu azaballahu qulubuhum yanda suka karkace sai Allah ya farkatar da zukatan su ma'ana hanya guda ɗaya ce ba tutar idan mutum ya kauce ita to shine ake ce masa harif to wannan ma zancen Allah haka yake miƙaƙe to waɗanda yahudawa bayan sun fahimce shi sai kuma su fitar da shi daga yanda Allah ya sanya shi suna yin haka ta fuskar farko shine abinda ke cikin zancen Allah sai su karkatar da harshensu wajen karatu kamar yanda suke yi ma musulmi in sun zo cewa assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku shine asalin kalmar da Allah yake gaisuwa da ita kuma sai ce assalamu alaikum ki cire lam din wato mutuwa ta tabbata a kanku to irin wannan shine tahrifin da suke yi sai zo in sun zo karatu sai su canza kalma sai kama da kalmar Allah amma ko ba kalmar Allah ba ce daga nan sai su canza ma'ana tahrifi na farko kenan tahrifi na biyu su kirkiro abu wanda yake ba daga Allah ba su ce daga Allah yake Allah ce wa inna minhum la fariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun Allah yake kai tsananin azaba ya tabbata ga wanda suke karkatar da harshen su wajen karatun littafi dan su tsammace shi daga cikin littafi alhadith ba ya daga littafin Allah suna cewa yana daga wajen Allah yake alhadith ba daga wajen Allah yake ba kuma suna faɗan ƙarya da kuma suna kirkiro ma Allah ƙarya alhali suna sani na biyu kuma shine wanda za su kirkiro shine wanda Allah zai aya za ta zo nan gaba fa waylun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila wannan azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannu ce wannan daga Allah yake wato su kirkiro abu wanda yake babu shi su kaddamar da shi wannan kuma akwai wannan uku wanda yake shi wannan ba tahrifi bane amma shi ma wannan yana daga shi ma wannan ba koma bayan fitar da zancen Allah daga bazinsa bane shine koya gaskiya rashin bayyana gaskiya kamar sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin naki a gare shi sanan nake a gare su alladina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda Allah yake wanda muka ba su sanin littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da su san ayyan su dama sai suka koyi to mutanen da suke wannan shine sifar su malaman su haka suke to amawan su da wuya ake su yi imani to sannan na musamman ma yayin da suke haka suna sane akan cewar abinda suke yi saba abinda suke yi mummunan laifi ne mummunan zunubi ne domin wanda yake akan haka ba zai taba tuba ba wanda yake akan haka ba zai taba tuba ba domin tuba ɗaya daga cikin abinda ke kai mutum ya zuwa ga tuba shine mutum ya zamanto cewa yana yin abu bisa kuskure ko bisa jahilci kuma yana jin tsoron cewar wannan abin zai kai shi zuwa ga halaka to wannan shi ake kaunar tubansa amma wanda yake zuciyarsa ta kekashe ya riga ya take zuciyarsa ta riga ta kekashe to wannan kofar tuba kusan da wuya ta buɗe a gare shi wannan kuma haka ya faru daga Yahudawa mafiya yawan su ba su yi imani ba sai kalilan wanda suka yi imani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin Yahud ba su da yawa sai irin su Abdullahi ibn Salam irin su Mukhairi da sauran wanda ba yawa gare su ba wanda da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga alamun gaskiya tare da shi to nan Allah maɗaukakin sarki yana kore mana yana mana inkarin mu kwaɗayin cewa za su imani don haka idan Yahudawa ba su ga cikin addinin musulunci ba kar wannan ya damu mutum amma har a yanzu zamanin nan akwai wanda suke shiga ko a zamaninmu an yi wanda suka shiga yanzu akwai wannan wata baiwar Allah Maryam Jamila ba Yahudiya ce ƴar New York ƴar cibiyar Yahudancin America amma ta musulunta kuma ta zamanto mai yi ma musulunci yaƙi ta rubuta kai da dama akan musulunci ba Yahudiya ce amma asalinta akwai wani bawan Allah wanda yake shi ma wanda yake na san shi a Madina yana koyarwa ɗaya daga cikin makarantun Madina ba Yahudi ne amma ya musulunta ya dawo ya zauna a Madina da shi da ƴaƴansa so yake ya mutu a Madina yana ta ƙoƙari har rubutun issoshi yake na musulunci da turanci don turanci yake koyarwa saboda haka akwai irin waɗannan to amma kada wato kada zafin rashin musuluncinsu wannan kada ya dame mu faɗin Allah ta'ala an yu'minu lakum wato su yi imani an yuqiruna lakum su yi iƙirarin tauhidi gare ku ce sun yadda sun shiga addinin musulunci wannan shi ne fassara wadda yake mafi yawan malaman tafsiri sun tafi a kanta akwai fassara ta biyu da ɗan shi ke cewa ma'anar an yu'minu lakum ai an yu'minu na fi'ilin lazim na imani kuna tsammani za su ce sun shiga imani saboda ku bayan ba saboda annabawansu da suka zo musu da ayoyi ba su yi imani ba sai dan saboda ku za su yi imani wato ma'ana abinda kuke da shi ne yanzu na ayoyi ba kuma bayan abubuwan da suka gani ba ne na ayoyi saboda haka in kuma a da ga yanda suke ma annabawansu ta yaya ku za su yi tsammanin kan cewa ku za su yi ƙauya su ce sun yi imani kamar yadda kuke so a ce sun yi imani a cikin wannan ayar akwai tabbatar da zancen Allah Allah yake yasma'una kalam Allah daga cikin sifofin Allah wanda suka dace da jalalarsa da ɗaukakarsa shi ne a sifatul kalam zance Allah na yin zance wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya zance da annabi Musa zance ba majaji ba haƙiƙatan shi ne ma'anar wannan taklima ta'kidin domin ya ɗauke zaton almajaz to ana nufin wani abu Allah maɗaukakin sarki ya halittar ma annabi Musa ya ji shi amma ba haƙiƙatan zancen Allah ba bal Allah yana zance haƙiƙatan kuma zancensa ɗin annabi Musa ya ji kuma gashi ma Allah ya ce mutane suna jin zancen Allah Yahudawa suna jin fariqun minhum yasma'una kalam Allah in aka karanta at-taura zancen Allah aka karanta at-taura aka ɗauka da annabi Musa al-qur'ani aka karanta zancen Allah aka karanta shi yasa malaman ahlus sunna malaman aqida suke cewa zancen Allah qadimun nau hadithul ahad nau'in taqdim ne domin sifati ta Allah don haka ba shi da farko amma kasancewar sa yadda zamu ji shi yanda ya sauko to saukarsa wannan abu ne wanda yake hadisi yana faruwa lokacin da Allah ya nufi ya saukar da shi sai ya saukar da shi yayin da Allah ya nufi saukar da alqur'ani sai ya saukar da alqur'ani abinda aka ji din nan alqur'ani ne abinda aka ji din nan da harfa da saukin zancen Allah tabaraka wa ta'ala ne bai halatta mutum ya ce zai magancan Allah tawili ba domin ba wanda ya san hakikanin sa kamar da musan hakikanin zatin Allah ba don haka a ce zancen Allah shine zance na kalam ne nafsi zance ne na zuci in aka abbara shi da larabci sai ya zamanto alqur'ani in aka abbara shi da ibriyanci sai ya zamanto a taura wannan yana daga cikin kutsawa a cikin abin da salaf ba su kutsa ba kuma yana daga cikin fata wanda masu malaman ilmul kalam su suka kawo wannan as-salaf ba san wannan ba ba san kalamun nafsi ba ba san waɗannan jimmakin ganin ba abinda suka sani alqur'a wahayi da Allah madaukakin sarki yake saukarwa ga annabawansa zancensa ne hakikata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin al-hadith al-qudsi idan Allah ya nufin yin zance idan Allah ya nufin saukar da al'amari takallama bil wahyi sai ya magana da wahayi sai ya zamanto yanda mala'iku za su ji shi kamar saukin wato kirkira sarka ce tana dukan dutse sai su fadi su sumance saboda tsoron Allah madaukakin sarki da miƙa wuya gare shi sai ya zamanto farkon wanda zai tashi mala'ika jibril ne in ka tashi sai ce qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqu wa huwa al-aliyyu al-kabir sai ce me ubangijinku ya faɗa sai ce gaskiya ya faɗa wa huwa al-aliyyu al-kabir to wannan hakika abu ne wanda yake faruwa fil mala'il a'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa ko wajibi ne akan mu gaskata wajibi ne akan mu gaskata kada mu ce za mu tsutsa a cikin zantuntukan mutane da suka sanya waɗansu ƙa'idodi da hankalinsu abinda ya danganci sha'anin abinda ya rayu da sha'anin Allah ba za ka san shi da hankali ba nan wajen bamu da wani abu illa biyayya ga abinda ya inganta na labaruka da suka zo daga Allah maɗaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake a cikin alqur'ani da sunna shine wanda za mu ji wannan aya ta tabbatar mana da kalamin Allah ga shi ma kuma a cikin suratul tauba Allah ya ce hatta yasma'a kalam Allah hatta ya ji zancen Allah abubuwan da ɗan baya suka zo da shi ko kalamun nafsi ko kuma a ce shin lafazin da muke magana da shi shi ma zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba duk wani ya daga cikin bid'a wanda yake a wani zamani ta zo ta damu al'ummar musulmi wanda kutsawa a cikinsu bai halatta ba mu tsaya inda salafin umma suka tsaya ba su ga cikin waɗannan maganganu ba to mu ma ta farkonsu shi ne ya fi aminci kuma shi ne ya fi inganci shi ne ya fi hikima shi ne ya fi ilimi sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun ai wa qad kana fariqun minhum wa kuna kada ku tsammaki za su imani alhali akwai tashi daga cikin su da suke canza zancen Allah to aka ji ne akan wannan halin alhali kuma su waɗannan yahudawa idan laqul ladina amanu idan suka haɗu da waɗanda suke imani wato munafikai daga cikin su in suka haɗu da mu'minai qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani mu ma musulmi ne kamar ku mun yi imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa huwa al-mubashshiru fi kitabina shine wanda aka ba mu al-bashir da cewa zai zo a cikin littafin mu wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah alaikum idan kuma suka koma in tashin su ya koma zuwa ga tashi sai su ce atuhaddithunahum manyan su sai su rinka ce musu kuna zantar da su da abinda Allah ya yi muku hukunci domin gobe su zo domin su yi hukunci da shi domin su kafa hujja da shi a kanku a wajen ubangijinku ba kwa hankalta ne fataha Allahu alaikum fuska uku ce na farko ai bima qada Allahu alaikum abinda Allah ya yi hukunci a kanku wannan domin a lugar ahlul yaman الفتاح شيني القاضي ثم ما فتح الله عليكم أي ما قضى الله عليكم أبدا الله يكون تاعتهم shine kan cewa wato iyayenku na da da sakanninku sun yi abu kaza Allah ya mai da su kaza sun yi abu kaza Allah ya mai da su kaza to za ku zo gaskiya muku ne wannan ko kuma bima fatahallahu alaikum abinda Allah madaukakin sarki ya muku fatahi na zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya dan me yasa kuke zuwa ku ga muku cewa ai kai annabi Muhammad kai ne wanda aka yi albishir da shi a cikin at-taura mun yadda kana labarin yana cikin at-taura yake dan da zamu ga muku haka duka ta uku kuma shine ilimin da Allah ya muku Allah ya muku kaza ku bani italiyan kaza ya muku kaza domin wannan shi ma yana daga cikin fasihi budi na nasara wato abinda Allah ya yi na nasara a gare ku wato wannan akwai abubuwa da suka zo na azabun nuzul akan wannan wanda suke nuna dukkan daga cikin wannan ma'ana akwai lokacin da aka akwai hadisin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yahudawa suka zo wajensa yayin da ya je wajen yahudawa a cikin ɗaya daga cikin warwara alƙawari da suka yi sai ya kira su da ya ikhwan al-qirada wal khanazir wa man abada at-tabut ya ɗan uwan al-hinjir da burrai da kuma wanda suka bauta ma tsagutu sai suka kalli jura wa ya gaya masa wannan wa ya san cewa an yi wannan a cikin mu sai suka ce ai waɗanda suke zuwa suna cewa su ma sun yi imani ne su ne kuma garin azarbaɗi har sai su gaya musu abin da bai kamata su gaya musu ba to sai suka in sun koma wajen sai su yi musu faɗa sai dan ne za ku rinƙa gaya musu irin waɗannan abubuwa domin in suka gaya masa zai san cewa akan gaskiya yake saboda haka ranar alƙiyama sai ya samu hujja a kanku wajen Allah sai ce ma Allah ai su ma sun sani saboda haka Allah kuma sai ya karɓi shaidarsa wato kamar Allah bai sani ba sai abin da aka shaida da shi a gabansa wani yana daga cikin jahilcin Yahudawa kan cewa kawai suna kamanta Allah da mutum kamar yadda suke cewa a cikin kamar yadda ya zo a cikin sifir takwim a littafin su na a cikin at-taura a cikin genesis suke cewa yayin da bayan Allah ya halicci da Allah ya ga barnar dan adam sai bakin ciki ne dan ne a kan irin barnar da dan adam yake ran sai ya baci sosai yake to tun da haka ne ma yayi nadama akan halittar dan adam me yasa ba ya halicci dan adam dan haka ma zai halaka dan adam baki ɗaya da shi da jin sa wannan a cikin littafin ciki kuma a cikin littafin Allah wannan kamanta Allah da sifar mutum abinda waɗansu daga cikin fasassun ƴan bid'ar addinin musulunci ƴan bid'ar da suke dangana kansu da addinin musulunci suka ɗauko shi yanda bai da ba suka jingina ma Allah mummunan aqida ta a wanda suke kira aqida sun bada wato Allah wani abu bai sani ba sai daga baya zai bayyana gare shi waɗansu abubuwan Allah baya sanin sai daga baya zai bayyana gare shi sai ya gano to sai ya canza hukunci sai ya canza ra'ayinka ta'ala Allahu amma yaqulu zaliluna uluwan kabira wannan yana daga cikin abin da ɗan rafida ɗan shi'a suka ɗauka daga cikin addinin shi'anci dama wanda ya asasa addinin shi'anci Abdullahi ibn Saba da yahudi to da irin miyagun aqidun da ke cikin aqidar a cikin gurɓataccen addinin yahudanci shi aka zo da aka tuntusa a cikin aqidar ɗan shi'a amma da yawa daga cikin su za su yi muku tafiya za su yi a wannan ahlus sunna ne suke mutane ƙara ko kuma ce ai wannan isnadin bai inganta ba ko kuma su ce a wannan ƙarya ake musu in ma waɗanda suke a jami'ansu da dama ba su san wannan ba saboda aƙidar shi'a an asasa ta ne akan cewar malami shi ne mai ilimi mai karatu kai ƙur'ani kar ka taɓa koyon karatu ba abin da take so kai ku je malami ya gaya masu ba abin da za ka yi kar ka taɓa koyon karatu to da haka kowa yana da abin da ake kira marja wanda zai taɓa libinsa a sa masa igiya a gashi kai kai ka taɓa tsaya ka fahimci ka sai ka san me ya ilimi ilimi yana ga hujjatul islam da ayatullah su ne za su ilimi saboda haka da yawansu ba san in ma an gaya musu irin wannan sai a ƙarya ake yi sharri ake ma ƴan shi'a sharri wahabiyawa ne amma yana cikin zafan su wannan yana cikin zafan su yana cikin usulun tafi yana cikin biharar anwar akwai ruwa yanzu a kan wannan wajen tabbatar da aƙidar bada'i har ma suna ƙoƙarin ma su tabbatar da ita daga cikin nususun ahli sunna wannan yahudanci ne domin wannan kamanta Allah ne da mutum domin ilimin mutum shi ne hadi abu da bai sani ba daga baya ya zo ya sani shi ko Allah ya san abu tun kafin ya faru ya san kuma in abin zai faru yaya zai faru, in ma ba zai faru ba yaya ba zai faru ba, in kuma da zai faru yaya zai faru. Wannan haka sanin Allah yake. Ya ma su wannan saboda Allah ya tsarkake su, dama Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri, ba su girmama Allah yadda yake tantance a girmama shi ba. Za ka dani kuma da zani daga cikin al'umma yanzu ka duba ka ga irin wannan shi ke cewa yaya za su je su gaya musu wanda abubuwa da suke na asirin ku, wanda za su zo ranar kiyama su kafa hujja da shi a wajen Ubangiji a kanku, kamar wato hujjar taku shaidar ku ita ce za ta sa Allah ya hukunci, kamar shi Allah bai san wannan ba, shi ne sai Allah ya musu inkari yake. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, shin ba su sani ba ne? Wannan istifhami ne ya taqriri, ai sun sani, sun sani. Anna Allaha ya'lamu ma yusirrun, cewa Allah lallai yana sanin abinda suke koyewa, wa ma yu'linun, da abinda suke bayyana, ai abinda suke koyewa da abinda kuma suke bayyana shi, dukkan waɗannan abubuwan wanda suke Allah maɗaukakin sarki ya sani. Dan in kuma mutuncin da suna da wannan ilimi ne ya kamata su fayar aru an gani sun tsora su da neman wannan, domin shine fa'idar sanin Allah, fa'idar ka san abu ka san wato sifofin Allah. Duk alqur'ani yake tsara da sifofin Allah, sifofin Allah Allah ba dokokin sarki da san da sifofin sa ba, ta hanyar a gaya mana kan cewa ga sifofi waɗanda suke wajibai, ga mustahillai, ga jaizai da sauransu, wannan ba su ne usulin alqur'ani ba. Sifofin Allah an sanar da mu sifofin sa ne domin mu san kowace sifa ga abin da take wajabtawa. Ma'ana idan muka san sanin Allah, cewa Allah saninsa ya rataya da komai da komai, sawa'un ka koya abu ko ka bayyana shi, duk dai ne sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar, duk dai dai ne daga wajen ku a wajen Allah, wanda ya koya magana da wanda ya bayyana da wanda ya kuma da daddare yana aiki, da kuma wanda yake tafiya a bayyane a cikin rana yana aikinsa a bayyane, duk ɗaya ne wajen Allah. To idan ka san wannan ilimin, ka san wannan ilimin, ka san cewa wannan shi ne sifar Allah maɗaukakin sarki ta iliminsa, to wannan abin da zai wajabta maka shi ne ya zama to ka riƙa muraƙabar Allah, ka riƙa kiwon Allah, dan cewa duk abin da kake Allah maɗaukakin sarki yana ganinka. Ba kawai za ka yi muraƙabar Allah akan abin da kake na zahiri a cikin mutane ba, hatta yanda kake kai kadai a cikin ɗaki a kulle ba wanda ya sani, ko kake wuri kai kadai, ya zama to kana muraƙabar Allah. To haka Allah yake sanar da mu sifofinsa a cikin Alƙur'ani, haka Allah yake ji, haka wannan shine usulin Alƙur'ani na tauhidi. Usulin Alƙur'ani na tauhidi kenan, sanar da mu sifofin Allah da tasirin su a wajen mu. To Yahudawa sun jaminci wannan sifa ta Allah maɗaukakin sarki, suka ɗauki kishiyarta, suka kamanta Allah da mutum. Ba ma ɗaya daga cikin wato hanyoyin ɓata dangane da sha'anin jarumin Allah ta'ala a wajen mutane ya biyu ne, ko a kamanta Allah da mutum, ko a kawunta mutum da Allah. Nasara sun kamanta mutum da Allah, suka ba annabi isa sifofin Allah. Yahudawa kuma suka kamanta Allah da mutum, suka ba ma Allah sifofin mutum, suka ba ma Allah sifofin mutum. Nasara kuma a cikin wannan sun yi haka, tunda suke Allah yana haihuwa, Allah ya ɗauki mata, wannan sifofin mutum ne da aka ba ma Allah. To wannan duk korarre ne ga Allah maɗaukakin sarki. Musulmi su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya da su ya zuwa ga sifarta annabi Ibrahim, na kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da tabbatar da sifofi, da tabbatar masa da tauhidin rububiyya da uluhiyya da tauhidul asma'a was sifat. Wani shi tauhidul asma'a was sifat, ta tabbatar ma da Allah sifofin wato kamala da ɗaukaka a bisa sifar da ta dace da shi, ba tare da ɗauke sifar ba, ko karanta shi da wani daga cikin halitta, ko yi mata wata fassara, ko kuma kai mata wani misali. Wannan shi ne tafarkin magabata. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم دك تكين سؤال اليهود أميون أقلي وتوغ مجري آمروا لا يعلمون الكتاب إلا أماني بتسن التوراة باسا سن التوراة إلا أماني تكري تكري شي. وإنهم إلا يظنون سوباب أظن دك تكيني أرد المسلم أن نرشن أنه محمد صلى الله عليه وسلم da kuma sauran abubuwa na ƙarya da sauran abubuwa da suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai illa ya gunnun sai dai zato kawai da suke yi wannan zato wanda yake babu ilimi tare da shi aiwa to ga har masu ilimi daga cikin su sannan ga waɗanda suke munafikai wanda suke yin tsaka tsaki munafikai wanda za su zo wa musulmi da wata fuska su koma wa shugabannin su da wata fuska daban sannan kuma ga halin da magarin mutane al'ummi nisbatu ila al-um wanda aka nasa wanda aka jingina shi zuwa ga al-um mahaifiyarsa larabawa sun jingina wanda bai iya rubutu bai iya karatu bai zuwa ga mahaifiyarsa domin yayin da aka haife shi yana tare da mahaifiyarsa haka yake kullum yana tare da mahaifiyarsa haka yake ummi ne kullum yana tare da mahaifiyarsa ba abin da ya sani bai san rubutu bai san karatu ba to a cikin su akwai wanda suke haka wannan sifa sifa ce wadda ke ta zargi amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce wadda yake ta girmamawa ta ɗaukakawa dan Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ne da hikima wama kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhuthuhu bi yaminik idan lartaba almubtilun baka kasance kana karanta littafi ba kafin alqur'ani baka iya karatu ba ba ka kuma rubuta shi da hannunka baka iya rubutu ba idan lartaba almubtilun da haka kake da maƙaryata masu ƙaryata gaskiya masu neman baka gaskiya da sai ki shakka sai ki ai zuwa ya karanto a waje yake rubutawa ko kuma shifta ake masa yake rubutawa ki da iya karatu ba lissafi ya karanto a waje bai iya rubutu ba lissafi shiftan mai shifta ya rubuta har ya zo ya kawo sai Allah ya sanya shi bai sani ba to wannan ta zama to sifa mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba ya zo da ilimin da الاولون والاخرون باطلش دومن تزمنتو كار غسير منزال الله صلى الله عليه وسلم كما الله يسلم منزال الله صلى الله عليه وسلم يصفن كالأمة دوانا تدارد ان يصفن كالأمة دائتا جاني جيني شما نيبو يكي إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحكي مو الأمة كيوجي تكي بوباوا باما ربوتو باما تاكي يكي لا نكتب باما ربوتو باما لساكي معنى ba ma rubutun tafiyar wata ta hanyar lissafi yake ash'aru hakaza wa hakaza wa hakaza domin shine ma'anar rashin rubutun da rashin karatun wato ba ma dogaro bisa ilimin hisabi ko bisa rubutu bisa kiyaye kalanda domin mu sarrafa kuɗi ibadan mu ba ma dogaro akan wani muna dogaro ne da ganin idan wanda yake kowa zai iya sani ba sai an yi rubutu ba ba sai an yi lissafi ba wannan shine wannan a wannan jami'ai sifa ce ta girmamawa ta yabo ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a janibin cewa ba za a yi karatu ba za a yi rubutu ba to wannan idan mutum ya wannan ba sifar yabo ba ce domin Allah maɗaukakin sarki wahayin farko da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na karatu iqra kai karatu saboda haka za a yi karatu a wajen yinsa wajen kuma inda ake wajen kuma da ake fifita ummiya din nan wajen za a yi ba za mu zo wajen babin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ma yin lissafi ba ma yin rubutu na kiyaye kwanaki a lokacin nan ko mu ce za mu tabbatar da ganin wata ta hanyar kalanda ko ta hanyar lissafin masu taurari ba ba za mu tabbatar da shigar ramadan ko fitarsa da wannan ba ta wannan nahiyar da kun ga al'ummiya a nan wajen ta zamanto a bar a yabo ce a nan wajen amma in ba a nan ba al'ummiya a bazzar gici al'ummiya a bazzar gici domin abubuwan da suka zo na kuɗaikarwa a kan ilimi domin ko a nan wajen ma ta zo ne a cikin zargi Allah ya ce akwai daga cikinsu wanda suke ummiye la ya'lamuna alkitab ba san komai ba littafin Allah to haka wanda bai san littafin Allah ba ko ai abin zargi ne domin ta yaya za a yi ya san hukuncin Allah ta yaya za a yi ya san sifar Allah la ya'lamuna alkitab ba abin da suka sani na littafin Allah illa amani sai al'amani jam'in umniya al'umniya sun sa nufin buri ba abin da suka sani sai buri gurace buri sun an ce musu ainu ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'u an gaya musu aka shirin rike wannan tabo kamar yadda ake samun jahiliya a zo a gaggaya musu abubuwa akan abinan akan shehunnai aje aje ga musu abubuwa su rike shi ta mu ba har da suka sani amma an ba su wannan su rike shi ta mu an yi koya musu ilimin littafin Allah amma an ba su al'amari gurace gurace suna cewa idan sun mutu ga irin cikin da za su samu ga irin aljanna su ga irin abubuwan bisa guri wani al'adar yahudawa ce ba shi Allah yana zargin illa amani al'amani jam'un ummiya ma'anar ta farko shine guri ma'anar ta biyu shine alkadi kawai da sai dawo sai kita mata banne to mata nan mai ya wallahi ban yi karda da yin wannan abu ba gwan kuma yi karya ba ai mata banne ji almai karya kenan to wato ba abinda suka sani na lissafi illa asafi sai karanta kan an ga musu karya sun rike a wata fasara kuma suka ce al'amani shine ummiya tamma illa tilawa ba abinda suka sani sai karatu kawai sun iya karantawa za su karanta suna karan gaji amma ba san ma'anar lissafi ba da wannan suka ne da mai karanta alkur'ani ba ya sanin ma'anar sa wannan suka ne gare domin al'ummiya yana daga cikin ma'anar tilawa وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته الله يكتب مسوكر دوانا أن نبي بكو منزو أي كو دوانا أن نبي بكو منزو فاكي إذن يهي تلاوة في شيطان يهي جيف وانا بأشكين تلاوة لا أعلمون الكتاب إلا أماني بس كون كون بدل الكتاب يتكوي تلاوة جيفا كذا الله dai batun tilawa yake yatlunahu haqqat tilawati suna tilawa littafi yanda yake cancanta ay tilawa shine a karanta littafin Allah a san ma'anarsa ay aiki dashi amma wanda yake zai karanta shi sai dai karatun kai yana rangafi bai san ma'anarsa ba balle sai ay aiki dashi to wannan abin zargi ne kisa Allah yake akwai su daga cikin yahudawa waɗannan la ya'lamu littafa illa amani wa innahum illa yadhunnun ba sa san komai wato karka dauka su innahum ala shay ko da suna tilawa alqur'ani ko da suna tilawa altaura laysu ala shay ba akan wani abu suke ba zato ne kawai akan zato suke in kaga sun yi raddin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hujja bane in kaga sun yi raddin wani abu sun saba masa akan wani abu ba da hujja bane sai zato ne zato ne kawai suke yi saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna musu kan cewar su laysu ala shay domin zato ba ilimi bane wanda yake akan ilimi shine wanda yake za a rinka ganin kan cewar yana da hujja san kun ga koyaushe in ana so a rusa wani abu in ana so a tayar ma da amawa jama'a wani abu sai ake ai masana masu bincike yan science sun ce kaza da mun kan cewa an asfati akan ilimi to alqur'ani shine yake kashafa mana abin da yake ba akan ilimi din ba daiwa daga cikin abubuwan da ake cewa na science din nan duk ba ilimi ba yanzu akwai wata ran da yanzu ana hira da wani wanda yake jagorancin kungiyar rashin imani da samuwar Allah aka hira da shi a cikin BBC shi ba turan da yake hira da shi ga shi kafiri ne yake ta wai kai kana ta sukan masu imani da Allah cewa sun imani abinda yasa suke imani da Allah kawai tasdiki ne imani ne kawai gaskatawa ne kai ma kuma gashi abinda kake kokari ka nuna mutane su ji da kai a rashin imanin ka da Allah kai ma imanin ka kake so kuka gaskata ka kuma ba kawo wata abu na hujja ba da kura samuwar Allah sai ta kama kan shi yasa kowace Allah madaukakin sarki abinda yake nuna mana kenan da kai da kafire in kun yi inkarin wani abu na sifar Allah ko sun yi inkarin ranar lahira Allah ya ce in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus innahum illa yakhrusun innahum illa yadhunnun Allah yana cewa ba wani abu da suke bi illa yanki fadi kawai yanka su fadi to haka yake to nan Allah madaukakin sarki ya kore ilimi domin ya nuna kanta laysu ala shay to haka zalin kafire suke a kowace wajen inkarin su ga wani abu na addini ba a kan wani abu suke ba idan ba kamar ake Allah inda kamar a ce addinin Allah ko kuma abinda Allah ya dauki sarki ya saukar da shi ba gaskiya bane ba zai inda kalubale da wannan yace wani ba akan komai yake ba sai zaka domin ya tar an tar ka je kai tabi in kai tabi za a gani ba akan komai yake ba sai zaka kuma alqur'ani shine akan ilimi daga Allah Allah ya saukar da shi al'abda ilimi daga gare shi shine magana wanda ke ta hujja domin abu ne wanda yake a babbar abu shahadar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa wanda yake da ta yin ƙarya ba zai ba ƙarya ga mutane ba zai ji da ƙarya ga Allah to sannan kuma maganar da ake faɗa ana faɗanta ne da wato da ƙarfin da cewar in kana da wani iko ka rusa ta in kana da wata hujja ka rusa ta kuma yau shekara 1400 ba wanda ya taɓa rusa ta فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الله يكتب فمن عذاب يا ثبت دور ان سكي ربوت للتافي ده هنايان اي تكيروش daga kawukan ثم يقولون هذا من عند الله sannan suce wannan daga wajen Allah yake liyasaru bihi samalan qalila domin su sayi wani timini dan kankani wani farashi dan kankani shine a duniya bihi da wannan littafin da suka rubuta فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَلَمَن عَذَابَ هَذَا ثَبَتَ أَجْرُهُ daga abinda hannayensu suka rubuta na kirkirowar Allah ƙarya وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَلَمَن عَذَابَ هَذَا ثَبَتَ أَجْرُهُ daga abinda suke tsorota makan Allah ya mutu wato wa'adi ya mutu wato wa'id da wutar jahannama alwayl abinda yake nufi da alwayl shiddatul azab kamar yadda daga Abdullah ibn Abbas amma hadisin da yake cewa alwayl wadin fi jahannam law ulqal kafiru fi idha ulqal kafiru fiha 70 khariatan lam yablu qara abunda yake nufi da wayl wai wani kwari ne a cikin jahannam da in aka jefa kafiri cikin ka 40 khalifan zai tafiya shekara 40 da kai zuwa ga karshen sa ba wannan hadisin munkar ne bai inganta ba abu ne tushe daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya shahara amma hadisi ne wanda yake bai inganta ba dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai an rawaito shi zuwa ga wadansu daga cikin sahabbai amma fassara da ta zo mafi inganci shi ne wanda ya zo daga Abdullah ibn Abbas Abdullahi yake da alwayl shine al-mashaqqah min al-azab banani da yazo da banani wanda yake na azaba to kuma larabawa ba ma kalmatin da larabawa suna amfani da ita to wanda aka zo daga tibawon yana cewa alwayl abinda ake nufi idza dakhala fil halak wanda yake cikin halaka za a ce masa waylun lahu wato halaka ta tabbata a gare shi wayh bil ha a karshe wayha ake wayha idan ashrafa ala al-halak in ya kusan fadawa cikin halaka shi sa wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wani wanda da cikin sahabbai kamar da za a cikin sunan Tirmidhi ya tsare ya rani na cikin rashin lafiya kullun ya zo ya duba sai a cikin cewa kullun abin da karewa yake kike me kike fada ni akwai wani abu da kake yi da kake fada tsakaninka da Allah kike eh cewa yake Allah azabar da zake min a ranar al-qiyama kai ni ita anan duniya dan sarki dan na huta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai hak la tudiquhu wai hak ka kusan fadawa cikin halaka ina kai ina wannan falillahi al-afiya roki Allah lafiya ai da ba gara ake kike bazo da yan nisa ma sha Allah bi azabikum in shakartum aw amantum wa amantum ni Allah zai da azabta ku kuka gode ma Allah kuka yi imani ba za a ce ta ake dole sai an yi azabar ba ki Allah ya fasa sai ya ce to da kake kiro ki Allah al-afiya kiro ki Allah ya amince da kai ya yafe to sai ne ya fara yi sannan Allah sai kai gashi ya murmure to a shahid anan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wai hada ai wato ka kusan fadawa cikin halaka shi ta kamar a soro suke fassara wai hada cewa miskin kai miskini ne kai shi ta al-afna yake cewa al-wai kalmatu tarahhu wal-wai kalmatu tafajju al-wai shine kalmar wato ciwo na fadawa cikin halaka al-wai kuma kalmar wato jin tausayi ce jin kai to aka ce wai hak wato abun tausayi Allah sarki abun Allah sarki shine ma'anar wai domin ka kusan fadawa cikin halaka to Allah madaukakin sarki ce fa wani lillazina yatubuna alkitaba bi aydihim tsananin azaba wa tsananin azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannu wato akwai wanda suke yin haka sune yahudawa duk wanda ya kirkira ma Allah ƙarya duk da kirkira ma Allah ƙarya ya shiga cikin wannan wanda yake wannan hukuncin Allah ne ko kuma yake wannan haramun ne ko wannan halal ne ba tare da ilimi daga Allah ba ba tare da gaskiya ba ya shiga cikin wannan shi yasa ne Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kada ku faɗa daga abinda harsunanku suke sifanta muku na ƙarya wannan halal ne wannan haram ne don ku kirkiro ma Allah ƙarya shi yasa wannan wani aya ce mai tsanani mai zafi ga malamai kan cewar mutum ya riƙa karga don gaskiya wajen faɗan abin da yake ba daidai ba ka faɗa kana sani to mutum zai zama kayan ya bi tafarki yahudawa zai zama to tamkar yahudawa to Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata a gare su domin in sun rubuta ɗin suke wannan daga wajen Allah yake me yasa rubihi samanan qalila domin su samu duniya da shi Allah ya kwanta duniya a nan wajen da cewa as-samanul qalil asamanul kali kamar da Hassan al-Basri yake cewa shine ad-dunya bi hadathiriha duniya da abin da ta kunsa wato a ce da za a da mutum za a tattaro maka duniya gabaki ɗayanta da abin da ke cikin ta na ni'ima da dukiyoyin da ke cikin ta da jin daɗin da ke cikin ta duk a tattara a baki to wannan shi a wajen Allah shine asamanul kali fara kimani ne ɗan ƙanƙani domin shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana fi dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saka kafiran sharba sama da duniya ta kai nauyin wato fitiken sauro da Allah ba zai shayar da kafiri ko da kofin ruwa ɗaya ba to bambancin mu shine kan cewar ba ma ta'amuli da wannan nassin a bisa haƙiƙa sai ga mun haƙiƙin ce a kan sha'anin abin duniya wajen wato rusa maslahar addinin shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabirin da ya masa abai a hakikatan haka ya dauke ta bai dauke ta akan komai din ba shi yasa idan aka kawo abin duniya sai ya kyale mutane su dauka ba zai kai komai cikin gidansa in aka kawo masa dukiya ba zai ran nan mun san hadisin nan da bayan sallallahu alaihi wasallam ya tashi da gaggawa yace saboda ya ga wani dinari ne da ya rage a gida bai raba shi ba ya ji tsoron cewar kar ajali ya zo bai raba wannan ba ba a barin komai saboda bai kike a kan komai ba kuma shi yasa din bai roƙa da a sayyidina Umar yake ce masa me yasa ba za ka roƙi Allah ya wasa'a maka da al'ummar ka yake kana shakka ne ibn al-Khattab duk wannan alamomi da kin wasan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa hakikatan a kan sa yake kuma gaskiya din haka yake yake duniya ba ta kai komai ba a wajen Allah ya jarta wannan kuma haka yake amuri tsakanin sa da Allah da ita haka yayi ta'amuli da ita a cikin zuciyarsa to wannan shi ne tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata Allah ta kawo lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su daga abin da hannayen suka rubuta kuma tsananin azaba ya tabbata a gare su daga abin da suka tsorota maka wato rubutun da suka yi kira ma Allah ƙarya da suka yi zai wajabta musu azaba tsananin azaba abin da suka ci na amfani da shugabanci da suka samu da wannan kira ma Allah ƙarya da suke duk wani amfani da suka samu ne kan wannan Allah zai musu azaba da wannan saboda haka abinda wato da mai shayarwar da mai yawowar dukkanin su ya zama sun sanadiyar azaba inda abinda ya sa suka nemi wannan amfani na duniya din shine suka kirkiri ƙarya domin sun kirkiri ƙarya wannan zai tabbatar musu da matsayinsu a wajen mutanen zai tabbatar musu da abin da suke samu na amfani zai tabbatar musu da shugabanci da suke samu da girmamawa da ake musu domin da za su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai shikenan kuma za a daina komawa ya zuwa gare su ba wanda wani gaske sai dai kawai wanda Allah ya rike ya ba su girma da gaske amma dai wannan matsayi da aka ba su babu shi wannan kuɗin da ake tattarowa a ba su tawau an kira ka da gaisuwar makaranta ko kudin laraba ko ma kudin menene ko kudin lahadi da ake kawo ko kudin asabar ko ma menene wannan babu shi to da haka suke wannan ƙaryar yake to da wannan ƙaryar da suke laifi ce haka zalika abin da suka ci na wannan shi ma wannan sanadiyar shiga wutun da haka duk mutumin da yayi ma Allah ƙarya duk mutumin da ya ma Allah ƙarya domin ya zama wani amfani ƙarya da ya yi sanadiyar azaba ce amfanin da ya ci ma kansa zai zama tun sanadiyar azaba Allah ya kiyaye mu
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
الله تعالى يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Allah ya ci gaba da faɗin irin wato abubuwan da Yahudawa suke faɗa wannan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda kuma sun ce wuta ba za ta shafe mu ba sam illa ayyaman ma'duda sai waɗansu kwanaki kididdigaggu kwanaki waɗanda suke ababen kirgawa qul attahattum 'inda Allahi ahda kene muke ya Muhammad attakhadtum inda Allah ahda kun riga alƙawari ne daga Allah akan wannan falan yukhlifa Allah ahdahu to Allah kuwa baya taba saba alƙawarinsa ba an yaquluna ala am taquluna ala Allah ma la ta'lamun a ba ku dauki wannan alƙawari ba bai taquluna wannan amsun bi ma'ana bal ta ibrat ce ku dai kuna fadin abinda ba ku sani ne ga Allah madaukakin sarki bara Allah yake tabbata wuta zaka shafe su man da ta sayyi'a duk wanda ya aikata wani mummunan aiki wa ahaqat bihi khati'atu mu'adu ayyukan sa suka kewaye da shi baki daya fa ulaika ashabun nar wa inna sunu yan wuta hum fiha khalidun su masu dawama ne a cikin ta wal ladina amanu wa inda suka yi imani wa amalu salihat kuma suka yi kyawawan ayyuka ulaika ashabul janna wa annan sunu yan aljanna hum fiha khalidun kuma su dawama ne a cikin ta wannan ya daga cikin al'amani din da suke da shi gurace gurace wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai kwanaki kanan wannan daga cikin wato gurace gurace nan da ƙarerakin su da suke yi sai Allah ya koye a cikin misali ke laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab al'amarin ba da gurin ku bane ba da gurin ahli kitab bane man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa takayya da sakamako da wannan mummuna wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira wanda kuma yake imani yake kyawun ayyuka ko mace ko namiji wanda kuma yake kyawun ayyuka ko mace ko namiji yar alhari yana mumini to wa'annan sune za su ga aljanna ba za a cice su ba ko da kutankucin kwallon da ke jikin ko da kutankucin dugon nan da ke jikin dabino ne ba za a cice su da wannan ba wato kenan ma'ana jaza'i as-salat bil khairi wash-shar ne da alkhairi da sharri ne in kai alkhairi sakamakonka da alkhairi in kai sharri sakamakonka da sharri ba da jinsi bane ba da suna bane ba da kabila bane ba da launi bane ba da wani abu bane illa da wannan yahudawa suna cewar wannan magana da suna cewa da cikin takunoyi suna cewa ai wutar jahannama akwai wani kwari da za a tafi a ciki shekara 70 shekara 40 kai za ta fara cikin kwarin nan wato wutar da tun ta su daban za su kai shekara 40 suna cewa ka ce shekara 40 sai ta koma ta zama barkan wa salama sun gaba kwana 40 kai kwana 40 shi ne kwanan da suke bautar dan mariki kwanan da suke bautar dan mariki har ya zo ma wasu ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da ya je wajensu ya tambaye su ce wane ne ubanku sai suka ce fulan sai ce kazartum bal fulan ƙarya kuke wane ne sannan sai ta zan tambaye ku wani abu za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka za mu gaya masa gaskiya amma mun gaya masa ƙarya za ka ce ne kamar yadda ka san ƙaryar da muke yayin da ka ce waye ubanku sai ya ce musu hadithuni man ahlun nar su waye ƴan wuta sai suka ce za mu shige ta kwana 40 sannan ku ku zo ku zamanto bayan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya kuke bal za ku shige ta kuma ku dawwama a cikin ta sai ya ce musu kun sanya guba a cikin wannan nama a cikin wannan a cikin wannan akuya a lokacin yakin Khaibar ne sai suka ce eh mun sanya sai ce me yasa kuke ce mun sanya ne domin idan kai annabi ne na gaske ba za su ce ba in kuma kai ba annabin gaskiya bane sai mu kashe ka kowa ya huta a lokacin yakin Khaibar da suke masa wannan to wani ya fi kin tatsuniyoyin su wai wato su za su shiga kwana 40 sannan ko bayan su shiga kai sai al'umma musulmi zo su shiga bayan su zo su mariya su yanzu to shi ne Allah har ɗaukakin sarki ya kora wannan yake ai ba burin ku bane su ma musulmin ba na su burin bane babu wani tazkiya ga wani sai ga wanda yake kyawun aiki shine Allah yake cewa duk wanda ya aikata mummuna wa ahaqat bihi khati'atun mutaa ya kuma aikata suka kewaye shi ma'ana ya zo ka da Allah ba shi da kyawun aiki ya kuma aikata sun kewaye shi ta ko ina Allah ibn Abbas shi ne wanda ya da Allah ba shi da kyawun aiki to wannan shi ne dan wuta wanda bai dawoma a cikin ta domin zunubi ko yake mutum yayi kewaye shi yake to idan ya kewaye shi ga baki daya ya zama to ya hadi shi to shine lokacin ya riga ya zama to ya sabbata wal iyad billah wanda duk kai imani kai kyawun ayyuka wai na sune yan aljanna sune yan gasan Allah amma ba a ce jikokin wani ko ƴaƴan wani ko jinsin wani ko makamancin wani wanda ya imani ya kyawun aiki sune yan gasan Allah sune wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma aljanna wanda za su dawo ma a cikin ta Allah madaukakin sarki ya sanya ma a cikin ta Allah ba mu imani ingantacce ba mu kyawun ayyuka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wani na tambayar wai ya halatta a saka tsuntsu a cikin keji don kiyo don ya ji wasu suna cewa haramun ne don an takura wa rayuwarsa akwai malaman da suka faɗa haka amma wannan magana su ba su da ƙarfi domin hadisin ya aba umair masa alam bugai akwai wani kanin anas ibn malik yaro ne ɗan ƙarami a madina yana da ɗan tsuntsu kamar beni yake yana kiwo da shi yana wasa da shi yana kiwonta ya rike shi ko she in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi zai gan shi da wannan tsuntsu wata ran sai ya zo ya ga yaron yana ta kuka babu tsuntsu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba umair ma fa'ala al-mughayr ya aba umair ina labarin benin ka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrari akan yin wannan da kamar a ce bai halatta ba wannan da zai nuna kan cewa ba zai rike shi ba sai dai sharaɗinsa shine a ciyar da shi domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da matan nan ta shiga cikin wuta akan shanwa da ta ɗaure ta la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kul min khashash al-ard ita ta ciyar da ita kuma bata kare ta je ta kiwo ta ci daga ta je ta ci daga abin nan kwari da suke a bayan kasa ba wasu ne ciyar da in ya in ka rike shi a cikin daji ka sai ka ciyar da shi ka shayar da shi wani na cewa suna sai da kaya muna sai da samfura wani lokacin ana bayar wani lokacin an bayar samfuran ba a san wanda aka ba wa samfurin ba kuma ba wanda ya zo ya ce shi ne ya bar samfurin ga za a yi da kayan in sadaka za a yi yaushe ne za a yi yawanci irin wannan ana yin cigiya ne har shekara ɗaya musamman in kun san tunda kun san wanda suke zuwa suke muku suke zuwa suke yin jinji tare da ku koyaushe suka zo sai su cigiya har shekara ɗaya idan ba wanda ya zo sai a sadaka da shi da niyyar cewa Allah ya kai ladan gama ko na waye domin Allah ya san shi wannan ya tambayar ya halatta a yi bikin zuwan sabuwar shekarar hijira in akwai wani dalili me ake in ana abin da ake nufi da biki in ana nufin da batun da idi ko wani abu na musamman wannan bai halatta ba domin idin musulunci guda biyu ne idin babban sallah da idin karamar sallah kuma idin musulunci ya rataye ne da ayyukan ibada kamar idin karamar sallah ya rataye da karshen azumi idin babban sallah ya rataye da karshen ayyukan aikin hajji kuma su ne ranaku wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya sanya su amma ranar farkon shekara wannan istilahi ne ma'ana wato maslaha musulmi suka duba suka ce bari su sanya wannan rana ta zama ta ke farkon shekarar musulmi da fara da hijira amma ba yana nufin cewa wannan shekarar a lokacin ne take farkon shekara wajen Allah da yake hukunta abubuwan da za su zo a wannan shekarar abubuwan da za su zo a shekara a lailatul qadr ake fi ha yufraqu kullu amrin hakim a cikin lailatul qadr ne saboda haka wannan lokaci shine mutum zai duba abin da ya bara kuma ya duba abin da zai yi sabuwar shekara amma wannan shekara ce ta istilahi ta maslaha saboda haka a ce za a yi wani idi kamar yadda ake yi na sabuwar shekarar kirista muna daga cikin abubuwa waɗanda suke munkarai amma kamar yadda nan suka yi na su ce sun ƙaddamar da kamar kalanda in wannan aini amma shi ma bai zama dukan ta abu wanda yake za a rinka yinka duk shekara ba to wani abu ne wanda yake ba shi da alaka da addini na al'ada wanda yake mutane za su kamar yadda za a mun ga malamanmu kamar a can saudiya sukan yi irin usbu'ul masajid bako guda daya na masallatai wanda an keɓance waɗansu kwanaki ne wanda yake za a yi talakoki da bayanai akan muhimmancin masallatai to ko shi din ma akwai malamai wanda suka ce a maida abin ya zama to duk shekara sai an yi shi an kamanta shi da idi domin asalin ma'anar idi abin da yake kewayowa duk shekara kuma aina ne wata rara da take kewayowa da wata muhimmiyar da take kewayowa da wani abu na daban to wannan abu ne wanda yake na addini wanda yake kuma ba a yin sa sai an samu tushe daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ne ma da Sheikh Al-Uthaymeen yana fatawar cewar gaisuwar da ake yi a farkon shekara sabon shekara a aika ko ta text ko kuma in an haɗu da mutum a ce masa mubarak al'amul jadid ko kuma hani an lakum al'amul jadid muna muku murna da sabon shekara Allah ya sanya albarka a sabon shekara da ina fatuwar cewa ya halatta tun da wannan babadin babadin addini bane babini na al'ada na gaisuwa amma daga baya sai da fatuwar sai yake cewa saboda in sai zama gaisuwa duk shekara sai an yi wannan an ba shi kibgar addini saboda haka kawai kai irin wannan in dan an yi yanzu kamar akwai maslaha cewa gwamnati ta yi tana ganin kan cewa ta yi abu na kalandar musulunci wanda yake zai rayar da lissafi na kalandar musulunci a cikin wannan al'umma wanda yake wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin musulmi a zamanin sayyidina Umar a lokacin da akwai kalandar Farisa akwai kalandar Rum amma suka ji kan cewar har an kawo shawara ma da su tattaunawa akwai wanda suka ce mu ɗauki lissafin kalandar irin ta Farisa wanda suka ce irin ta Rum sai sabai suka ce ra'ayi ne sai na Umar ya tsaya akan cewa a'a mu ɗauki hijira kuma ba wa'an sun ce mu sanya mu soma tawar lissafin hijira daga ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam wa'an suka ce a'a daga ran da aka soma wahayi a gare shi sai na Umar ya ce a'a mu ɗauki hijira da aka kawo hijira ce to hijira za mu ɗauka domin ita ce ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya to da suka sanya wannan suka duba kuma to wannan wata ne zai zama farkon shekara tunda ita hijira a farkon Rabi'ul Awwal aka yi ta to wannan wata ne zai zama farkon shekara to a nan wajen sai na yi shine kawo ra'ayin cewar to ai Dhulhijja kuma kai ya zama to karshen shekara Muharram ya zama to farko inda Dhulhijja da Muharram duk wata ne masu alfarma kuma Dhulhijja an ga aikin hajji saboda haka kamar an zama shi cikin musulunci a shekara baki daya an yi azumi an yi shi cike na biyar shine hajji da haka ya zama to watan karshe na shekara Muharram sai ya zama to watan farko aka dauki wannan hikima aka to hadani ba wahayi bane su kan sabai da suke bace wannan rana ta da wani muhimmanci na daban ba da haka wanda yake zai wani azumi na musamman ko za a yi wani hutu na musamman ko za a yi wani biki na musamman domin wannan rana wannan idan ya dangana da addini ya yi gida amma kamar a ce in aka ce an yi ne domin kamar wai a ce an gwamnati ta yi wata kalanda za ta kaddamar da shi ga al'umma shi ma wannan ya zama to bil istimrar duk shekara sai an yi wannan ba shi da ma'ana shi ma ya zama to aka mai da shi ya zama to tamkar gida amma dan a yi sau ɗaya don gwamnati ta nuna wani abu wanda ta yi sau ɗaya sau biyu babu laifi amma ya zama su jiddadin duk shekara ana yi kuma gashi ana fitar da kuɗi masu yawa wayannan kuɗaɗe a amfani da su domin abin da zai amfani al'umma shi ne wai sun yi jirgi sun ci abinci a wannan yana wai in dai su suka yi jirgi domin wannan rana domin wai akan cewa rana kamar wannan tana da wani muhimmanci na a ci da abinci to wannan ya daga tsara kamanta shi da kiji din kira wannan kuma ya zama to tabbas ta zama to bid'a wanda yake ba ta da asali wannan yana tambayar gaskiyar hadisin da ake cewa lokacin annabi an taɓa kawo waɗansu birrai sun yi zina maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake aje a jefe su sannan ya ce me yasa waɗannan birrai watakila suna cikin mutanen da aka mayar da su birrai a'a kissa ba haka take ba kissa ba haka take ba kuma Allah ya zama muku kissa ni ma da na tsaye da kanta tana nan a cikin kitabul khalq bad'ul khalq a cikin sahih al-bukhari ya kawo da cikin kitabul bad'ul khalq insha Allah zan duba muku sai wannan tabbaya ta karshe wai ya halatta ma'aurata su rinka tsotsar al'aurar juna to abin nan Allah ɗaukakin sarki ya halatta istintayi tsakanin ma'aurata haka yake a jimlace an halatta a istintayi banda mutum ya sadu da matarsa ta abin nan ta matsugunarta wannan haramun ne sauran duk abubuwa da aka halatta na sauran abubuwa na istintayi Allah maɗaukakin sarki ya halatta ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahum saboda haka ka ɗauki wannan a dunkule a jumlace ba sai kana ji kuma kana sama gangamin waɗanda suke da su dace ba subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk